Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voa.com. Jama'a assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Juma'a 12 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
A Najeriya wasu kafofin yaɗa labarai sun fitar da rahoton da ke cewa mutane biyu sun kamu da cutar shan inna. A nan Amurka wani jami'in diplomasiyyar Sudan ta Kudu ya ce gwamnatinsa ta soke wasu tsaffin jami'an ta biyar fasfot ɗinsu. Jami'an 'yan sandan ƙasar Zambia sun fito ƙarar sun musanta rahotannin da aka fitar a ƙasar da ke cewa sun kame wasu 'yan ƙasashen waje.
To kanin labaran kenan. Me ƙwararru ke cewa game da canjin kuɗi ga mahajjata da matafiya birnin Kudus da hukumar wato babban bankin Najeriya ta ajiye kan ma'aunin baya?
Don alkawari ne wanda ta yi da hukumar mahajjata na musulmai da kuma na kiristoci.
Sannan Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya da ke ziyarar Amurka ya ce Amurkar ta sake jaddada ƙudurinta na taimakama Najeriya kan batun tsaro. Sannan za a ji cewa malaman kwalejojin kimiyya da fasaha a Najeriya sun yi barazanar shiga yajin aiki. Kuma kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Ali na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki. Amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A Najeriya wasu kafafen yaɗa labarai sun fitar da rahoton da ke cewa mutane biyu sun kamu da cutar shan inna, wato polio a turance, a daidai lokacin da ƙasar take shirin bikin cika shekaru biyu da kawar da cutar. A jiya Alhamis ne jaridar Leadership ta bada labarin cewa ministan kiwon lafiya na Najeriya ya ce gwamnati ta tura tawagar likitoci zuwa jihar Borno domin aikin rigakafi, inda a nan ne cutar ta sake kunno kai. Ministan kiwon lafiya Farfesa Isaac Adeole ya kira lamarin koma baya. Duk da haka ya ce, ina mai tabbatarwa da ƙasa cewa za mu yi duk abin da ya kamata wajen ganin mun shawo kan cutar. Ana sa ran gwamnati ta fitar da wata sanarwa ta musamman game da wannan al'amari. Cutar ta ɓulla ne a yankin da ƙungiyar Boko Haram take da ƙarfi. A watan jiya ƙungiyar likitocin nan ta ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Border da turanci ta kira matsalolin kiwon lafiya a jihar Borno da cewa yana cikin yanayi mai tsanani, inda akalla mutane 5,000 suke buƙatar ruwa da abinci da muhalli da kulawa ta gaggawa.
A nan Amurka, wani jami'in diplomasiyyar Sudan ta Kudu ya ce gwamnatin ƙasarsa ta sokewa wasu tsofaffin jami'an ta biyar fasfo ɗinsu domin suna kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta karɓa ikon ƙasar ta zama ƙarƙashin ikonta. Tsofaffin jami'an dai sun nuna goyon bayansu ne ga kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta aika da sojojin kiyaye zaman lafiya domin kawo ƙarshen tashin hankalin da ake fama da shi a ƙasar. Jakadan Sudan ta Kudu a nan Amurka Golden Boy, wanda ya jagoranci wani taron 'yan ƙasar ta Sudan da ke zama a ƙasashen waje, ya bayyana duk wani ɗan Sudan ta Kudu da ke kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta karɓi ikon ƙasar a matsayin maci amanar ƙasa. Ya ce duk wani ɗan ƙasar da ke riƙe da fasfo ɗin Sudan ta Kudu da ya shiga layin masu kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta karɓi ikon ƙasar, to ya kamata a ƙwace fasfo ɗinsa bayan da aka shaida masa cewa a dokar Sudan ta Kudu babu inda aka haramta cewa 'yan Sudan ta Kudun da ke zaune a ƙasashen waje kar su faɗi ra'ayinsu. Boy ya maida martani da cewa laifi ne a kotun Sudan ta Kudun. A jiya Alhamis ne 'yan ƙungiyar Sudan ta Kudu da ke ƙasashen waje suka yi maci a ƙofar headquarter Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York, inda suka yi kira ga kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da ya goyi bayan aikawa da sojoji zuwa ƙasar ta Sudan ta Kudu domin kare rayukan 'yan ƙasar.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yeah. Jami'an 'yan sandan kasar Zambia sun fito karar sun musanta rahotannin da aka fitar a kasar da ke cewa sun kame wasu 'yan kasashen waje. Dalilin kada ƙuri'a da suka yi a babban zaben jin ra'ayin mutane da kuma babban zaben ƙasa. Mai magana da yawon 'yan sandan Zambia, Ray Hammond, shi ma ya faɗa murya Amurka cewa an gudanar da zaben lafiya sai da 'yan rigingimin da ba za a rasa ba. 'Yan sanda sun tabbatar da tsaron da ake bukata wajen gudanar da zaben. Ya ƙara da cewa a yanda 'yan sanda ke ɗauka rahotannin ba su da sahihanci kamar yadda bayananmu ke nunawa, babu wani rahoton da ke cewa an kama wani ɗan ƙasar waje. Ya ci gaba da cewa a ƙofarmu a buɗe take, idan wani yana da bayani haka zai iya tuntuɓarmu kuma za a bincike lamarin. Hammond ya ce 'yan sandan da aka aika rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar ƙwararru ne an ba su horon tabbatar da cewa masu jefa ƙuri'a sun yi zaɓe kamar yadda tsarin mulki ya ba su dama ba tare da tsoron an ci musu zarafi ba. Ƙungiyoyin kare haƙƙi da ƙungiyoyin addini sun nuna damuwarsu kan tashe-tashen hankulan da lokacin kamfen zaɓen, bayan da magoya bayan jam'iyyar mai mulki ta Patriotic Front da jam'iyyar adawa ta United Party for National Development, wato UPND a takaice, suka zargi junansu da tayar da zaune tsaye da kuma yagawa junansu hotunan 'yan takara da ake likawa. Sai dai 'yan sanda sun ce sun cafke mutanen da ke da hannu a tashin hankalin, duk da cewa ana zargin 'yan sanda da nuna sarrai ga jam'iyyar PF mai mulki.
A karo na biyu cikin wannan makon, wasu ƙungiyoyi na jam'iyyar Republican ta Amurka sun ce ba za su goyi bayan Donald Trump ba a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa. Sama da mutane 70 'yan jam'iyyar, ciki har da tsohon ɗan majalisa da tsoffin shugabannin majalisar lokacin mulkin shugaba Reagan da shugaba Bush ƙarami da babba, sun aika da wasiƙa zuwa ga shugaban jam'iyyar Reince Priebus. Suna buƙatar jam'iyyar ta takatar da yin amfani da kuɗaɗenta da lokacinta da yin tallace-tallacen neman a zaɓi Trump. Maimakon haka, ta yi amfani da su kan 'yan majalisun dokoki da na wakilai. Sun ce yiwuwar Trump ya samu nasara a zaɓen watan Nuwamba na ƙara dusashewa kulle yaumin. Cikin dalilan da suka yi amfani da su akwai na maganar kace na ce da mahaifin tsohon sojan nan da aka kashe a Iraki. Jami'in sadarwa na jam'iyyar Republican Andrew Winston ya faɗa muryar Amurka cewa idan har jam'iyyar bata canza alƙibla ba, to tabbas za wato a zaben watan Nuwamba Trump ka iya ruguza rinjayen da jam'iyyar ke da shi a majalisar dokokin Amurka.
Daga ƙarshe a ɓangaren wasannin Olympic da ake kuwa, har 'yar wasan juya jiki ta Amurka Simone Biles yanzu haka a hukumance ta zamanto shahararriyar 'yar wasan juya jiki ta duniya. A jiya Alhamis ne ta lashe wasan juya jiki na mata, yayin da takwararta wadda suke kungiya ɗaya Ali Reisman ta lashe lambar yabo ta silba, sai kuma 'yar wasan ƙasar Rasha Aliya Mustafina ta samu lambar yabo ta bronze. Biles mai shekaru 19 da haihuwa yanzu dai ita ce 'yar wasan Amurka ta hudu da ta taɓa lashe wasannin juya jiki baki ɗaya, inda ta zama shahararriyar 'yar wasan juya jikin. Shahararren ɗan wasannin ƙayan nan na Amurka Michael Phelps ya lashe babban lambar yabo ta gold a karo na 22 a rayuwarsa a nan ƙaya mai nisan mita 200 a jiya Alhamis. Phelps, wanda yanzu haka ya lashe lambar gold har uku a Rio, wanda ya yi ninkaya kusa da ɗan abokin karawarsa Ryan Lochte. Sai dai Lochte bai yi ninkaya da ta kai ta Phelps ba, kuma ya zo na biyar a gasar. Kosuke Hagino, ɗan wasan Japan wanda a baya ya lashe wasan ninkaya mai nisan mita 400, yanzu shi ne ya zo na biyu, sai kuma Wang Shan daga China wanda ya zo na uku.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da zangon a Abuja, Najeriya, inda wannan babban bankin Najeriya ya yi ƙarin haske kan musayar kuɗin guzarin mahajjata wanda aka aje kan yadda aka tsayar a baya. Hassan Mai na kaina gare ka.
Da yake ƙarin haske kan batun canjin dala ga maneta aikin hajjin bana, gwamnan babban bankin Najeriya Dr. Godwin Emefiele ya ce ba wai tallafi bankin ya ba maneta aikin hajjin ba, amma yarjejeniya aka yi da hukumar aikin hajji ta ƙasa tun a watannin baya cewar za a canja maneta aikin hajjin dala ɗaya kan naira 197.
So having agreed that was going to be at the market rate at that.
Kasancewar an cimma matsaya kan canjin dalar zai kasance bisa yadda farashin yake a kasuwa tun a wancan lokaci. Wato naira 197 akan dala 1. Hukumar aikin haji ta kasa ta sanar da hukumar alazai na jihohi. Su kuma suka sanar da manyeta. Su kuma manyetan suka biya kudaden su ga hukumar alazai na jihohi. Kana aka turo da kudaden nan Abuja. To yanzu ba mu da wata hujjar da zamu koma mu ga ya manyeta aikin hajin cewar su sake biyan wani adadin da ba shi aka yi alƙawari da su tun farko ba. Malam Yushewu Aliyu ƙwararre ne kan tattalin arziki a Najeriya.
Hukumomin aikin haji wuri ne waɗanda mutane ke aje kuɗi har shekara ɗaya, kuma ana ije ƙa'idan yanda za a yi waɗannan hada-hada. Su mahajjatan suna da madafa, madafansu shine sun ɗauki kuɗinsu sun ba hukuma, sannan kuma hukuma ne take a madadinsu ba su ba. Sai dai kawai a yanzu ya zama ma hukumar alhazai da ita kuma babban bankin ƙasan ita ma ta buɗe ido a yanzu tunda ba ta bayarwa wannan tsari da aka shiga na flexible exchange rate.
Yanzu dai farashin dalar a hukumance ya haura naira 300, yayin da kasuwar Banfage tana dab da naira 400. Amma babban bankin Najeriya ya ce manyata aikin hajin bana za a canza musu ne akan naira 197. Masu sharhi irin su Hassan Gimba Ahmed na cewar wannan yayi daidai.
Alƙawari ne wanda ta yi da hukumar mahajjata na musulmai da kuma na kiristoci, ba yau ba, ba jiya ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan. To Sufeto General na ƴan sandan Najeriya Idris Captain Ibrahim da ke ziyara a nan Amurka ya ƙaraso sashen Hausa na muryar Amurka, inda ya bayyana cewa Amurkar ta sake jaddada aniyarta ta taimaka ma Najeriya kan tsaro a hirarsa da abokin aikin Muladin Ibrahim Ayawa, inda ya fara da bayyana musabbabin zuwansa Amurka ɗin.
Na zuwa Amerika ne akan wani symposium da aka shirya.
Watan taron ƙara ma juna
sai. Na su shugaban ƴan sanda a bangare-bangare na duniyar nan. Da kuma su lecturers wato da suke dealing da bangaren ƴan sanda. Abin da ya kawo ne Amerika kenan.
To da ka zo bayan wannan akwai wani abu da ka yi na daban domin ganin wannan tafiya ta amfani aikinka na gida.
To gaskiya ne bayan zuwa na mun samu don mu ƙara. Mu yi zini wannan opportunity na zuwan mu nan.
Wannan daman.
Abin da ya kawo ne nan Amerika. Na yi miti da su ƴan State Department. Wato su ne kamar government, central government na Amerika kenan. Mun yi miti da su.
Mun
tattauna da su. Especially in areas na security.
Musamman harkokin tsaro.
Kuma luckily bayan zuwan mu mun haɗu da wanda muka yi aiki da su a Najeriya. So mun yi miti ne. Wato miti da muka yi da su wato a kan ya za mu yi su taimaka mana a Najeriya. Mu cika matsaloli da muke da shi na tsaro a Najeriya.
Madalla, tunda kai ma ka san akwai matsaloli na tsaro. Wanda kuma suka yi tasiri ko kuma suka aka fi sanin su sarari su ne matsalan sace mutane a yi garkuwa da su. Na biyu kuma shine matsalan tsaro a yankin Niger Delta. Wanda kwanakin baya har na ganka ka ziyarci
Baramutu.
Shin me kake yi domin ganin an shawo kan wannan matsalan?
To akan maganan sace mutane da ke garkuwa da su, abinda muke yi dai mu yi deploying yaran mu da yawa kaman inda abu ya fi tsanani a that's Abuja da Kaduna. Mu yi deploying M patrol namu yanzu tun last week. So rage wannan abun nan. Kuma ka tuna an ka duba mun kawo mutane da yawa da suka shige cikin wannan matsalolin. Abinda muke yanzu duk inda aka samu wannan kidnapping din mukan zo ne abin da lokacin da aka kidnapping mukan bi su a hankali ne su saki mutanen da ransu ne. Amma after that mukan bi su ɗaya bai ɗaya. Ka tuna wanda ya kidnap shi deputy ambassador nasu ya loan wajen mutane 10-11 kama mun yi parade nasu a press a Nigeria. So mun riga ƴan kidnapping ɗin abin da zan gaya musu duk wanda ya shiga wannan maganan kidnapping ɗin za mu kama su ne mu gabatar su gaban kotu. Kuma a cikin abubuwan da muka yi discussing da su ƴan State Department a America mun tattauna da su inda za su taimaka mana mu cikan wannan matsalan kidnapping a Nigeria. Kuma su yi mana gaskiya su yi mana sun ba da indication cewa za su taimaka mana.
Sufeto General na ƴan sandan Najeriya wanda za a ji kashi na biyu na hirarsa a shirinmu na hantsi Yanzu sai kuma Kaduna garin gwamna na arewacin Najeriya, inda kungiyar malaman kwalejojin kimiyya da fasaha na Najeriya ke barazanar tafiya yajin aiki. Isa Lawal Ikara gare ka.
Kungiyar malaman kwalejojin kimiyya da fasaha na Najeriya sun ce idan dai gwamnatin tarayyar Najeriya bata cika musu alƙawuran da ta yi akan wasu bukatu da suka baje mata ba, to ƴaƴan kungiyar za su duka yajin aiki na sai baba ta gani daga ranar 21 ga wannan wata na Agusta. Shugaban kungiyar nashiyar A da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya da jihohi takwas a ƙarƙashinta, Comrade Kabiru Yunusa ne ya yi wa manema labaru bayanin wannan matsaya a wani taro da kungiyar ta kira a garin Kaduna.
Shekara ta 2013 da 2014 mun je yajin aiki na kusan wajen wata tara akan wasu bukatoci da muka gabatar a gwamnati. Abin ban mamaki da kuma abin ban haushi shine muna kan waɗannan matsaloli ɗin kuma sai ga wasu matsaloli sabi kuma suna ƙara tasowa. Yau an kai lokacin da mambobinmu a wurare da dama tun December na last year ba su da salary, wasu su kuma suna ansan salary rabi tun kusan watan ɗaya na wannan shekara ɗin, har bisa yanzu wasu mu gwamnati ta kasa ainihinta biya su. Shugabannin union ake tafsasa musu kuma mun ba su ultimatum daga nan har zuwa 21 na wannan wata din mu tsunduma cikin yajin aikin da sai Allah masha Allah.
Wasu na ganin wai ku ba ku da wata hanya ne ta fadawa gwamnati matsala sai yajin aiki.
Mun bi duk hanyoyin da ya kamata a ce mu bi.
Ba ku tunanin cewa tunda lokacin da ake da yalwar kuɗi ma an samu matsala, yanzu da abin ya ƙara ta'azzara da wuya a samu nasara?
Ai malam, bari in gaya maka wani abu. Mun san da haka din, amma kuma waɗannan matsaloli da muke gaya maka wasu su tun lokacin da ainihin babu waɗannan matsaloli na ainihin economy. Don haka magana a kawo mana wai dalilin wai economy ba abin nan da sauransu, muna ganin cewa bai zama ainihin cikakken hujja.
Akwai wani lokaci da kuka tafi yajin aikin, wasu daga cikin irin waɗannan kwalejoji da kuke tare suka ƙi tafiya na jihohi, ba ku tsoron kada su ƙara kware muku baya in kun tafi wannan tafiyar, musamman ganin cewa ɗalibai na shiga wani hali?
Babu inda aka taba samun yaji aiki 100%. Amma ina ya tabbata maka da cewa wanga lokaci din Allah ya samu riga mun haɗu kuma za mu tabbatar da cewa insha Allah kowa da kowa zai ji biiznillah.
Idan dai ba a manta ba, dama kungiyar malaman kwalejojin kimiyya da fasaha na tarayyar Najeriya ta yi barazanar dukawa yajin aiki a farkon zuwan gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari, kafin ta janye wannan yunkuri da kashin kanta domin baiwa gwamnatin uzuri. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Mun gane sai da ilimi.
Haka yake kuma gaida dan mutan Ikara. Yanzu kun bari mu koma gefe guda, Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke jama'a masu sauraron wannan fili. Assalamu alaikum, kuma barkanmu da sake saduwa. Gani Jummai Ali tare da likitanku Dr. Muhammad Ladan domin kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To likita, tambayar mu ta farko a yau ta fito ne daga wajen General Secretary Muhammad Ahmed a Tungan Makere. To shi kuma yana son ka mishi bayanin ciwon kushakushi.
Ciwon kushakushi kin san yawanci yana faruwa a kafa ne, kin san mun sha bare na wannan yanda dondomshi. To shi tsakanin kafa ya tsakan kafan dan adam zai ga wurin ya fari yana kaikayi. To abinda ke kawo wannan shine wanci damshi, yanda ce damshi in yawa kan mutum ya alola kafin ya sallah, tabbatar ya duba tsakanin ya tsotsin kafansa ya tabbatar sun bushe. Kuma lokaci in dai kana aiki ko lokaci da kana sa takalmi ne kuma ruwa na shiga, ta kuma akai-akai ka sa kafar ta bushe, domin wani lokaci kai kaikayi da yawa wata zuwa wata zai ga abin ma har yana cin kafar cikin tsakiyan yatsun ya cinyewa haka.
Amma ba kowa ba ne ke fama da wannan matsala.
Amma ko ke wannan ke samuwa da shi, amma mutane da yawa na samuwa da shi, faruwa yana faruwa ga mutane da yawa.
Kawai dan wannan danshin ne abin, sai yana haduwa ne da kwayoyin cuta?
Eh, da damshin ne kuma da kwayoyin cuta. Akwai wani irin kwayoyin cuta da ke shiga wurin shi da damshin. To shi kwayoyin cuta yana son wuri mai damshi ne. Yawanci irin mutane ma masu motsa jiki ko inda ake shiga wurin wasanni da sauransu suna motsa, to nan ake kwasan shi sosai ma. To amma indai kana da wannan, akwai ka sa kafanka ya bushe, kuma in kai alola ko lokacin da ka share kafanka ya bushe, akwai magunguna da ake bayarwa kamar irin mai da wadansu irin hodoji da zaka iya sa a wurin, to shi wannan yakan rage kaikayin kuma ya rage zafin ciwon.
To ka san a koda yaushe akan ci rigakafi yafi magani.
Eh, shine Hajiya, indai mutum ya wannan to zai ga abin ma ba zai same shi ba Hajiya.
Shi kuma siniyan yan zabe na jihar Kebbi Shugaba Usman Yaro bakin kasuwar Gulma na Alhaji Abbas Gulma a can Yawuri.
To
shi kuma likita yana so ne wai shin me yasa ne zuciyarsa takan yi zafi sosai?
To indai zuciyarsa na zafi wani lokaci duk jikin ma na zafi hajiya. To indai mutum na da wannan akwai wani yawanci indai kullum na zuciyar na zafi kuma yana zufa kowane lokaci kuma numfashin sama-sama yake haka to ya kamata ya sarrafa jin likita ko wani lalura da ke faruwa a cikin zuciyar nasa.
Akwai matsala kenan.
Akwai matsala. To kuma wani lokaci indai wannan na faruwa kuma wani lokaci yana shan wahala ko tafi ɗanyi zai ɗanyi tafiye-tafiye ne haka ko yaya unguwa haka yana samun wahala to duk wannan ya kamata ya je a ga likita. Indai kawai kowane lokaci kawai cikin nashi na zafi ko zuciyar na zafi ne kawai haka domin yayi wani abu. ko kuma kawai haka kowane lokaci yana zafi ko yana da zazzabi to shi ma akwai lalura je wurin likita za a gwaje akwai gwaje-gwajen da ake yi a hajiya
to
kamar gwaje za a iya ba shi magani ya tabbata ya taimake shi kwarai hajiya
to yanda ya rubuto din ya je sai ya ma likitan bayani
eh in yi mishi bayani akwai abubuwan da za a iya yi a hajiya
to malamin ya sake wata tambaya
to hajiya
yace wani lokaci wai yakan ji cikinsa yakan kumbura ba tare da ko ya ci wani abu bane ko me yake nufi ne
cikin su kawai na kumburi haka kawai ba wani dalili haka to akwai abubuwan da ke faruwa a cikin nan cikin nan nasa hajiya don bai kamata kawai cikin nasa kawai ta kumburi haka ba kuma akwai wasu ciwuka da suke faruwa a cikin ciki ko cikin hanjin ɗan adam wani lokaci suka faru to suka sa a cikin mutum ya kumburi wani lokaci ba ka iya jin daɗin cin abinci ko ka yi ta ramewa ma kawai haka
wato akwai dai matsala
eh domin jikin ka bai iya ɗaukar abincin da kake ci ko da ka ce ya da bai dauka sai ko kana zawo ko na abu to akwai ciwo ga kan masu sankaran ciki da wadansu irin su ko kuma kawai ma ko su irin su gyamban ciki da wadansu haka suna kawo wannan saboda haka indai ma ana da wannan ya kamata ya saurari jiwon likita a dubiya shi hajiya
to tambayar mutumin ta karshe ina fatan na gane
to hajiya
wai kurji kan fito mishi akan cinya kuma wai idan ta kama mutum wai sai kaman jikin mutum ya saje wato kamar ruwa ta koya kone mutum
to inda kurji na fito akan a cikin su haka cin san abin da ke kawo kurji wadansu kwayoyin cututtuka ya da cikin fatar ko kuma sun hau fatar suka shiga ciki to inda yana haka shi ma akwai da aje a iya duba kurjin a fitar da ruwa ko kuma wani lokaci ma za a iya cire abubuwan da ke cikin kurjin a duba aka duba ta me ke sa wannan ke faruwa to inda akwai abubuwan da ake yi da kala-kala yanzu nan irin waɗannan ana iya warkar da su haka
ina fatan wannan bayani da ka mishi ya gamsu da idan kuma ban fahimci tambayoyin nashi bane ina fatan zai sake rubutowa wannan fili
haka
to likita sai kuma Suleiman SKT Guri yace wasu mutane idan kansu wai yana ciwo baya warkewa shin likita akwai ciwon kan da bai warkewa
akwai wasu ciwo da muke kira kamar su irin migraine headache akwai tension headache akwai wasu mutane domin yanayin da suke ciki kowane lokaci suna damuwa da wahalar rayuwa wanda za ka san suna ciwo kowane lokaci kuma akwai wasu za ka ga a ciki domin kin san akwai wasu ciwuka kamar sankaran cikin kai don ciwukan cikin kan ɗan adam to wani lokaci za ka ga mutum kawai kowane lokaci kanshi na ciwo kuma akwai wasu mutane yanda jinin ke bi wani lokaci za ka ga hanyoyin da jinin ke bi wani lokaci ya canza a cikin kansu to wani lokaci za ka ga shi sai ga mutum kowane lokaci kanshi kawai na ciwo yake yi waɗansu ma ya tsane sai an je an buɗe ta an gyara hajiya.
To a saboda haka likita kamar yadda kace damuwa duk maganin da aka ba mutum in ba ya daina damuwar nan ba ya dinga fama da ciwon kai ke.
Eh a dai kuma waɗansu mutane kuma ba su huta yadda ya kamata domin dole ka huta. Komai kake yi dole ka kwanta kai bacci ka huta in dai baka hutu sosai kullun kana abubuwa baka huta to shi ma ne yana sa mutum kansa ya dinga ciwo kowane lokaci.
To Allah ya sauke.
Amin hajiya.
To sai kuma tambayar Umar Aliyu Jalungu a can jakar gidan waya mai tanda 42 Yola a can jihar Adamawa.
To hajiya.
To likita ban san ko canfi bane wai mangyada tana sa ciwon shawara?
A ciwon mangyada dai ba ta sa ciwon shawara hajiya wannan canfi ne.
To wani irin kayan gina jiki mangyada ke bamu?
To mangyada kin san gyada kanta kin san tana da irin rukunin abubuwan da ke gina jiki protein.
Eh.
Shi kuma man kin san man shi ma tunda yake daga irin kaman kayan gona ne, shi ma kin san yana da amfani, aka ce yana da amfani da kyau. Muka dafa akwai wadansu irin vitamins da muke samu da isto, akwai rukunan da suke taimaka gina jikin ɗan adam da cikin man ayan.
Amma ka a sha fiye da kima ko?
Eh, kada a sha da yawa, amma dai yana taimaka a kadan. Komai dai, kuma dai muke dai mu yi jikin, ba kada mu yi da yawa haka.
Wato kada a wuce gona da iri ko?
Da iri, eh, kada a wuce gona da iri. Amma dai ba ni illa da yake kawo dai, ai kawai ko a rinka yi kadan kadan Hajiya.
To Malam Aliyu, Malam Umar Aliyu Janingo kaji man gyada ba ta sa shawara. To likita Malam Ibrahim Usman Mihula a katakon Koladi ne a can akwatin gidan waya 343 Bukuru Jihar Plateau Nigeria.
To
wai yace amo sani yana sa mutun ya makance ne? To likita ban sani ba da amo sanin kai yake nufi ko kuwa amo sanin ido?
To amo sanin kai da bai sa mutun ya makance Hajiya.
To amo sanin ido fa.
To Hajiya dai ba wani amo sanin ido da yanda na sani dai Hajiya, saboda haka ba wani amo sanin da zai sa mutun ya makance.
Amma dai akwai ciwon irin da ke sa mutun ya makance
ko? Akwai ciwo kan ido da yawa da suke sa mutun ya makance Hajiya.
To kwanaki ma ka yi bayani?
Eh, mun yi bayani mun kwanaki na ba, musamman ma irin wanda kamar irin su glaucoma da ke faruwa a kasashen mu da yawa. To wannan shi ya kama shi ma shi yanki yawa yanzu na Hajiya.
Tana yiwuwa wannan bayani da kai kwanaki akan irin ciwukan da suke sa mutum ya makance a gurguje ka faɗi ire-iren ciwon?
To kinsan muka faɗi kamar shi glaucoma ɗin, akwai ciwon mutane masu irin ciwon sukari, akwai mutane masu sankaran ido, akwai waɗanda irin ruwan da ke cikin idon wani lokacin sun hawa shi yakan yawa, to shi kuma yayi yawa wannan shi ma yana kawo cikin ido. Kuma akwai waɗansu waɗanda abubuwan da suke ci in ba su cin abubuwan rukunan abubuwa suna lokacin suna tasowa, to shi ma wannan yakan kawo idon ya makance. Kuma akwai waɗansu mutane wanda suna manyanta za ka kamar duk ko yana idon shi ma ba a gyara ba shi ma yakan sa mutum bai yana iya makancewa.
To amma dai duk ire-iren wa'annan ciwon ɗin da ka faɗi ɗin, idan aka yi magani ana inda aka yi magani ana samun nasara ko?
Eh, aka yi magani ana samun nasara, kuma aka kama da wuri ya fi amfani Hajiya. Shi yasa kullum muke cewa mutane a rinka zuwa ana dudduba wuraren nan kowane lokaci, domin aka kama da wuri kawai abin babu mai sauki ne, amma aka bari abin ya dade ba a yi komai ba, to sai kuma ikon Allah wani lokaci.
Eh, to kamar yadda ka sha faɗi a wannan filin ne, aƙalla mutum ya je shekara a dubi dukkan jikinsa. A gwagwada duk abubuwan da ke jikinsa ko?
Eh, mutum ya je asibiti a ɗan duba shi Hajiya, ai akwai disorder clinic da yawa da za su iya wannan.
To lokaci ya kawo jiki, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC, nake fatar a huta lafiya.
To a gaishe ki, yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumal da labaran duniya amma fa a takaice.
A takaice, a Najeriya wasu kafofin yaɗa labarai sun fitar da rahoton da ke cewa mutane biyu sun kamu da cutar shan inna, wato polio a Turance, a daidai lokacin da ƙasar take shirin bikin cika shekaru biyu da kawar da cutar. A jiya Alhamis ne jaridar Leadership ta ba da labarin cewa ministan kiwon lafiya a Najeriya ya ce gwamnati ta tura tawagar likitoci zuwa jihar Borno domin aikin rigakafi, inda nan ne cutar ta sake kunno kai. A nan Amurka, wani jami'in diflomasiyyar Sudan ta Kudu ya ce gwamnatin ƙasarsa ta soke wa wasu tsaffin jami'an ta biyar fasfo ɗinsu domin suna kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta karɓe ikon ƙasar, wato domin samar da zaman lafiya. Tsaffin jami'an dai sun nuna goyon bayansu da kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta aikar sojojin kiyaye zaman lafiya domin kawo ƙarshen tashin hankalin da ake fama da shi a ƙasar. Jakadan Sudan ta Kudu a nan Amurka, Golden Boy, wanda ya jagoranci wani taron 'yan ƙasar Sudan da ke zaune a ƙasashen waje, ya kira duk wani ɗan Sudan ta Kudu da ke kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta karɓi ikon ƙasar a matsayin mace amanar ƙasa. Jami'an 'yan sandan ƙasar Zambia sun fito ƙarara sun musanta rahotannin da ake fitarwa a ƙasar da ke cewa sun kame wasu 'yan ƙasashen waje dalilin kada ƙuri'a da suka yi a babban zaben a jin ra'ayin mutane da kuma babban zaben ƙasa.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu saki shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumal wanda ya tayani, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. CD, da wanda ya taimaka mishi Mr. Salaman, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato John, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi.